This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan kafar sadarwa ta internet. Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce, amma sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kundin binciken ilimin magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan Amurka da ciwon Ebola a idanunsa. Shi dai wannan likita ya taba kamuwa da wannan cutar, kuma aka shaida cewa ya warke. A cikin kundin bincike mai suna New England Journal of Medicine a turanci, masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan likitan ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata, salin da ya aiki a kasar Saliyo. To sai kuma wata biyu bayan an ce ya warke, sai gashi ba ya gani da kyau da idanu guda. Bayan an gudanar da bincike ne sai aka gano cewa idanunsa nagu yana dauke da kwayar cutar nan da ke nasaba da Ebola. An dai gudanar da bincike akan wannan kwayar cutar kuma a wannan a kasashen Afrika ta yamma, inda nan ne aka samu barkewar wannan cuta ta Ebola. To sai dai wata uku bayan an yi wa wannan likitan magani, idanunsa ya fara komawa yadda ya kamata. Sai dai kafin aukuwar wannan, ba wanda ya san cewa cutar ta Ebola tana iya zama a idanun bani adama. Amma yanzu an ƙara gano cewa cutar na iya kasancewa cikin ruwan al'auran jikin mutum har na wasu watanni. Amma sai dai abin da aka tabbatar shi ne wanda duk ya warke cutar ba za ta iya tsayawa cikin wani ruwan jikinsa ba. A cikin wannan kundin dai, masana ilimin kimiyya sun ce akwai buƙatar a ƙara tsananta bincike a cikin wasu sassan bani adama da ake hasashen ƙwayar cutar na iya yin likimo. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ƙara jaddada burinsa na ganin cewa ƙasar Amurka ta shige gaba wajen haɓaka harkokin cinikayya na duniya. Ya ce Amurka ce ya kamata a ce ta samar da sharuɗan kasuwanci na duniya, idan kuma ta yi sake tana kallo China za ta yi hakan. Shugaba Obama ya ce yanzu ya kamata a ce mun yi hakan domin ko tattalin arzikin ƙasarmu na da ƙarfin yin hakan. Shugaban da yana magana ne salin da yake wa ma'aikatan kamfanin yin takalman wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ke yammacin jihar Oregon jawabi. Ya ce muddin aka amince da wannan kuduri na cinikanya haɗin gwiwa tsakanin Amurka da ƙasashen da ke yankin Pacific, to hatta wannan kamfanin zai samar wa Amurkawa ƙarin aiki har 10,000. Mr. Obama ya yaba wa wannan tsarin kasuwanci, kuma ce shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan tsare-tsaren kasuwanci da zai kafa tarihi, domin ko zai hana matsalar azabtar da yara tare da kame namun daji babu gaira babu dalili, kana hana sare itatuwan da ke haifar da hamada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rundunar sojan Amurka ta ƙara inganta matakan tsaro a duk inda sojojinta suke cikin ƙasar. Hakan ko ya biyo bayan bayyana hasashe da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta yi ne, na cewa ba mamaki 'yan ƙungiyar ISIL ta kaiwa rundunar 'yan sanda hari. Babban shugaban rundunar soja mai kula da arewaci Admiral William Gotney shi ne ya ba da wannan umarnin, domin kuwa ranar Alhamis ɗin da ta gabata sai da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka na Amurka James Comey ya ce ba mamaki akwai dubban mabiya 'yan ƙungiyar ISIL ta duniyar gizo a Amurka. Ya ce ɗaruruwa ko kuma dubban mutane daga sassan ƙasar daban-daban suna karɓar horarwa ko umarni daga wannan ƙungiyar ta ISIL da zuma kaiwa ƙasar ta Amurka hari. Comey ya ce babban abin da ke damunsu shi ne ko da ISIL za ta kai hari, to za ta fi mayar da hankali ne akan mutanen da ke sanye da kayan sarki. Ya ce a satin da ta shige, wasu mutane biyu sun kai hari a wajen wani biki a Dallas kusa da Texas, inda aka yi bikin ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kuma nan take ƙungiyar ta ISIL ta ɗauki alhakin kai wannan harin, abinda jami'an ƙasar na Amurka ta ce ba su da wadatattun hujjoji cewa ƙungiyar ce ta kai wannan harin. Sai dai sun ce har yanzu hukumar binciken manyan laifuka da ma sauran hukumomin bincike na nan na bincike a kai domin gano ko waɗannan mutane biyu suna da alaƙa da ƙungiyar ta ISIL ko kuma a'a. Amurka da Saudi Arabia sun bayyana cewa za su dage harin da suke kaiwa ta sama ga ƴan kungiyar Houthi a Yemen domin a samar da ayyukan jin kai har na tsawon kwanaki biyar daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki. Wannan harin dai ya bar dubban mutanen kasar ta Yemen cikin halin bukatar abubuwan rayuwar yau da kullum. Sakataren harkokin wajen Amurka da takwaransa na kasar Saudiya Adel Al-Jubar su ne suka bayyana haka a taron manema labarai a Paris. Suka ce wannan ayyukan jin kai zai fara aiki ne tun da karfe 11 na daren kasar Yemen ranar Talatan nan mai zuwa idan Rabbana ya nuna mana. Kerry ya yi amfani da wannan damar ya ce yana kira ga masu mara waɗannan ƴan Houthi baya da su shawarce su da su karbi wannan dakatar da buɗe wutar. Sai dai ƴan tawayen Houthi suna biyayya ne ga tsohon shugaba Ali Abdullah Saleh wanda aka yi imanin suna samun goyon baya da kasar Iran. Kerry ya ce sharuɗan dakatar da buɗe wutan a bayyane suke kuma cikin sauƙi. Prime Minister Britannia David Cameron ya lashe takobin ganin ya mulki ƙasarsa a matsayin ƙasa mai jam'iyya ɗaya kana zai tabbatar cewa ƙasar ta ƙara haɓaka duk da cewa jam'iyyarsa mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta samu kuri'u mafi rinjaye a majalisar ƙasar. Cameron na magana ne akan titin Downing da ke lamba 10 bayan da ya zarci fadar sarauniya a Buckingham. Ya ce zai samar da gwamnati mai rinjaye masu ra'ayin 'yan mazan jiya. Mr. Cameron ya bayyana cewa ƙasar ta Burtaniya tana dab da samar da wani abu na musamman kuma wannan zai zama wani wuri da zai samar da ingantaccen rayuwa musamman ga waɗanda suke da niyyar yin aiki tare da yin abin da ya kamata. Ya bayyana ƙasar Burtaniya a matsayin ƙasar da take cike da mutane masu ɗimbin basira da kuma masu samar da abin koyi. Jiya Juma'a, shugaba Barack Obama ya kira Mr. Cameron ya taya shi murna akan nasarar da ya samu. Fadar ta White House ta ce Mr. Obama ya ji da ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Kana ya shaidawa Mr. Cameron cewa yana fata za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da dama da suke da ra'ayi guda a kai wanda suka zame musu babban ƙalubale a gare su a sassan duniya daban-daban.
Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saurara ku a wata safiyar ta Asabar a cikin watan Mayu
sosai yau 9 ga watan Mayu Malam Ibrahim ka duba wai har 9 ho yau jiyan nan Afrilu ya mutu
haka ne
Allah ya samu gama lahiya
amin sun maman Halima
kuma ga wata waka Andy Bature wanda mai hankali zai tunani
ya gane ba abin da yake nufi kwarai da gaske haka ne
ka hinka ce wani abu majalisar cin tuwo jiya
ne ya faru na karkade kunnuwa ya kamata ki ba mu labari wallahi tallahi
ni na karkade kunnuwa tunda kana tsakiyar majalisa
kai da gaske ina cikin majalisa saboda haka man karkade kunnuwa ki ba mu labari
ai kai ma ka ci menene biscuit bon ko kashi mai biscuit
kina son baki labari ne kina son baki labari sai baki labari
ina so masu saurari masu na so
babu damuwa ta ina da mu faro
kun ji ko masu saurare shi yayi santin shi yasa kun ga ya tsallake mu
an kina zon fada dai zan fada
lalle
akwai wani abu da ya faru da wannan amma shi yasa dama na ce miki in kina son fada
Ibrahim ai na ce ni da masu saurare muna so kuma sai ka ce to daga ina zamu waro sai ka tsallake
to bismillah zamu je ga labaran bismillah aliwa
yo to kamar da aka saba zamu fara daga gaishe kuma gaiso farko zuwa ga Hajiya Binta Husaini da din kowa Jos da kuma Hajiya Habiba Muhammad Mustafa wadanda ke Kaduna kuma sun hadu ne da Madina Dauda sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Dr. Abdullahi A Yusuf da matar shi Fatima da ake kira Tima da yar sinana a Pretoria kasar Afrika ta Kudu ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdulaziz Alasan Ango mai jiran gado a bakin tashar gidan Rumji da mutari Isu a Nyamai daga Tari baban Nana Magini a gidan Rumji da kuma Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Dodo Rababawa da Arziki sai Allah a Madawa da kuma Madugu Uban Tahiya Zakari Salihu a gidan Rumji Jamhuriyar Nijar da fatan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Muhammadu Dindi dan Nijar mazauni Wari a Najeriya da wata yana nan lahiya da iyalan shi Rabi da Habbi sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Hadiza Ahmed Zuru Peni tsohuwar ma'aikaciyar asibitin Farida Gusau Malam Iroda tai tattaki daga Zuru har birnin Kebbi kawai saboda Zaidu Bala ya hada mu gaisa
Allah sarki
tana ta tambaya karen nan baka shigo ba
lanan bana aiki
eh muna godiya sosai mun
gode kwarai
amin ya Allahu ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Bello Dandin Mahe Sulaja jahan Naija da kuma sarkin Kabi Yabo mai martaba Muhammad mai turari Yabo na biyu a jahar Sokoto da watan duk suna nan lahiya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Matthew Garba akwatin gidan waya 8858 a Kaduna albishirinka
dai aure
a ya ce kwanan nan zai hidda rana da shi da Aliyu Muktar ga kuma wata gaisuwa hila a bari ya huce zuwa ga Hajiya Rabi Abashe mai restaurant MGC Magarya da Hajiya Rabi matar mayor Alhaji Ahmadu dan Malam a Magarya da Mushahadi tsohon gwani na Nana Hadiza da Hajiya Kwandala da diyarta uwani da fatan duk suna nan lahiya
to Halima a gaba sai gaisuwar mai sauraron mu Buba mai goro gaisuwa tare da yalansa da fatan suna nan lafiya muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Madassir Muhammad tare da aminansa irin su Adamu Biyu Biyar Unguru da Honorable Councilor Babawo Chelsea Koparan a Bauchi sai Idris ya Idris da Madu tare da Madassir Sani a birnin Kebbi ga wata gaisuwa nan zuwa ga mai sauraron mu Malam Husaini Dangote Karasuwa shi ma a jihar Yobe Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi tare da yalansa da fatan shi ma yana nan lafiya sai kuma wata gaisuwar zuwa ga Abdullahi Muhammad Mayyama tare da Anas S. Gobar Mayyama tare da Wazir Mansur Al-Maliki Mayyama tare da Husaini Mai Shago sai Abdullahi Mai Shago sai wato Sa'idu Abdullahi Dama Turu tare da Baffa Haruna wato Bajuga tare da Hassan Ibn Muhammad Al-Mangawi tare da Adam A Adam Gaisuwa sai Ahmed India tare da Umar Forever sai Malam Gambo Barau a Potiskum tare da Yalansa sai Yusuf Mega mai Gombawa tare da Ali Muhammad Adamu Bola Fara sai Shehu Bashir dan Fulani tare da Abubakar Maina Darak sai Madal Sir Muhammad Tafawa Balewa tare da Isuhun Diala sai gaisuwar mai sauraron misali Muhammad Salih Damare sai Isa Ramin Hudu a Hadeja tare da Umar Habu Mutti da Maturu da fatan kuna nan lafiya
mai garewa.
Malam Andi Halima, lokacin da muka fara gabatar da hira Andi din nan, ke san mun dauka daga tsakiya.
Kai alkawari da ma ka ce yawanci ana farawa ne da tarihi, amma wannan karo sosai.
Muka dauko daga tsakiya, to yau ya kamata mu ji tarihin shi Andi Bature.
An kawo ƙarshe kenan dai.
To ni Andi Bature dan jihar Bauchi ne, amma an haife ni a karamar hukumar Ninki wasu ɗan shekaru kalilan da suka gabata. Daga nan nayi makaranta a Kofar Fada.
An kace yan shekaru kalilan, ai ka san ka jefa mu a cikin abin da kin shekaru kalilan na nan, wata kila ko shekara 10 ko shekara 5 ko ma 15 da suka shi.
Haka yake, yan shekaru 30 da suka wuce.
Haka.
To nayi makaranta a Kofar Fada Primary School, inda nan daga nan kuma na je na karasa a Bakari Duku Primary School dake cikin garin Bauchi. Daga nan na tafi wato Federal Government College a can kasar Enugu, inda na yi secondary school, sannan na dawo Bauchi na yi jami'an Abubakar Tafawa Balewa, ko da shike na fara a ABU Zaria na karanta tarihi, kafin nan na dawo Abubakar Tafawa Balewa University, jami'an da ke cikin nan jihar Bauchi, kafin nan na je na karanta Agric Economics and Extension, wato fannin noma. To anan da na kare, anan dai na kare karatu na.
To ya aka yi ka fara waka?
Eh, to waka ka san baiwa ce, shi yasa wani lokaci mutane sai su ce yaushe ka koyi waka, sai su ce ba waka ba a koyanta, sai dai a kara ilimin ta. To baiwa ce wadda tun ina yaro mukan bi abokai irin wasan tashi da sauransu da shike na girma a can kan kusurin Fada a Bauchi. To inda akwai wannan al'adun gargajiya tun da, to mukan dan yi tashi da sauransu. A daga nan dai a kadan-kadan haka na zo na miƙe. To da na tafi can wato makarantar secondary a can Enugu, to nan kuma sai na samu cewa su a can ma akan yi waka a matsayin darasi. To sai na shiga ina yin shi a matsayin darasi daga nan shekara shida ina yin waka matsayin a wannan matsayin shine kuma bayan na dawo sai abun da na ƙara sha'awar waka da na dawo ban fara yin wakar ba amma na dawo kamar mai sarrafa waka kamar producer
ne haka
to bayan mun yi dai aiki wani aiki wa Umar Yabongoni a lokacin tun 1999 na yi wannan aikin shine na ji sha'awar waka ni ma in fara rubuta wakar ba raina wakar
lokacin da ka fara din nan da wace irin waka ka fara ko kuma ma za ka iya tuna ainihin waka da ka fara da ita
to wakar da na fara yi a rubuci wanda da ta fito don akwai wakoki da na yi wanda ba a san su ba amma wakar da na fara yin ta wanda kuma har aka yaya ta shine wakar ita ce wakar matasa da na shan kwaya waka ne wanda yake kira ga matasa su guji shaye-shaye miyagun kwayoyi da dai makamantansu ita ce wakar da na fara yi
lokacin da ka rubuta wannan waka me yasa kai tunanin cewa wakar da kake so ka fara da ita ko kuma ka fara da ita din waka ce wanda yake kira ga matasa ne da batun shan kwaya me ya shiga zuciyarka ya tunanin haka
ito na wato na haɗu da wani aboki na ne wanda tun muna yara mun girma tare mun tashi tare to da nazo muka haɗu da shi naga yanayin da yake ciki a wannan lokaci ya riga da ya lalace ya gurɓata rayuwar shi da shaye-shaye sai na tuna kuma lokacin da muke yara muke akwai wasu abubuwa da tarayyar mu da shi tun muna yara da ba don da ya tsarin ubangiji ba da kuma tarbiyya da na samu da ni ma rayuwa na da a haka za ta ƙare saboda muna yara muka je muka yi karan kabewa mu dan kunna wuta muna tuka da sauransu da irin makamantansu to kaga shi a nan shi har ya kai ga irin inda kuma ya zo ya shiga shaye-shaye wanda kuma ya gurɓata mishi rayuwa to da na gan shi duk mun jima ba mu haɗu ba to amma da na ga yanayin shi na ji baƙin ciki sosai na gagara ma bacci ina ta tunani ya aka yi ya samu kanshi a wannan rayuwa to wannan shi yasa na rubuta wannan waka na kiran matasa da a daina
shaye-shaye to lokacin da ka yi wannan waka ka yi ta ce domin ka sayar ka raba ma jama'a su rika sauraro ko wani irin amfani ka so ka yi da wannan wakar
to ni wato yawancin waƙoƙi na ba da kan yi su wai domin in sayar abu na farko da ke zuciyarwa duk lokacin da zan rubuta waka ko kuma zan rera waka shine jama'a su amfana da wakar da na yi saboda a yau in ka sa ni in yi waka ka ɗau naira miliyan guda ka ban ka ce in yi waka sai in yi wakar sai ka ajiye ta ka ban kuɗin ba za su min daɗi kamar yadda ba ka ban sisi ba in yi wakar kuma a yaya ta kuma al'umma ta amfana da shi
to andi bature kenan
ka ji wata hikima
kwarai da gaske dama kamar yadda ya faɗi shi yawanci yana wakansa ne ba don kuɗi ba wai baya karɓa ba kamar yadda ya faɗi a wancan karon
akwai waƙoƙin da yake na kuɗi da aka ba shi sai amfani da su yayi waƙoƙi akan abubuwan da su suka dame shi
kwarai da gaske haka ne to a Halima a mako mai zuwa akwai mu tare da wato akwai kin san mutane da dama sun dauka cewa tun rasuwar Alhaji Musa Dankwairo wannan kungiyar mawaka tasa ta mutu to a shar yanzu suna nan kuma za mu ji daga bakin su kuma za su mana wani abu za su ba mu tarihin shi kansa mariga Alhaji Musa Dankwairo da yadda ya fara waka
kace dai ka zabulo su zuwan ka Najeriya nan
don sa ma sauraro su ji waka da suka yi wakar sunan waka Halima Jimrau
kai
to shikenan
kai a shirin nan ba da ni za a yi recording ba sai dai kai da Usman Kabara
ma sauraro mu huta lafiya
ko yarda da ɗan uwa banda kushi ko zagin wani fa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjira
to masaro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya
Kundin binciken ilimin magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan Amurka da ciwon Ebola idanunsa. Shi dai wannan likitan ya taba kamuwa da wannan cutar kuma an shaida cewa ya warke. A cikin kundin bincike mai suna New England Journal of Medicine a turance, masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan likitan ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata salin da ya aiki a kasar Saliyo. Sai dai kuma wata biyu bayan an ce ya warke sai gashi baya gani da kyau bayan an gudanar da bincike ne sai aka gano cewa idanunsa nagu yana dauke da kwayar cutar da ke da nasaba da Ebola an dai gudanar da bincike akan wannan kwayar cutar a kasashen ta Afrika ta yamma inda ne aka samu barkewar cutar ta Ebola shugaban Amurka Barack Obama ya kara jaddada burinsa na gan cewa kasar ta Amurka ta shige gaba wajen haɓaka harkokin cinikayya na duniya yace Amurka ya kamata a ce ta samar da sharuɗan kasuwanci na duniya idan kuma ta sake tana kallo China sai ta yi hakan shugaba Obama yace yanzu ya kamata a ce mun yi haka domin ko tattalin arzikin kasar mu na da ƙarfin yin hakan shugaban da yana magana ne salin da yake wa ma'aikatan kamfanin yin takalman wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ke yammacin jihar Oregon jawabi yace muddin aka amince da wannan kudirin na cinikayya haɗin gwiwa tsakanin Amurka da kasashen da ke yankin Pacific to ta wannan kamfanin na zai samarwa Amurkawa ƙarin aikin yi har 10,000 Mr. Obama ya yaba da wannan tsarin kasuwanci kuma ce shine daya daga cikin manyan tsare-tsaren kasuwanci da zai kafa tarihi rundunar sojan Amurka ta ƙara inganta matakan tsaro a duk inda sojojinta suke cikin kasar hakan ko ya biyo bayan bayyana hasashen da hukumar binciken mayan laifuka ta Amurka ta yi ne na cewa ba mamaki ƴan kungiyar ISIL ta kaiwa rundunar ƴan sanda hari babban shugaban rundunar soja mai kula da arewaci ne Admiral William Gotney shine ya bada wannan umarnin domin ko a ranar Alhamis din da ta gabata sai da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka wato na Amurka James Comey yace ba mamaki akwai dubban mabiya ƴan kungiyar ISIL ta duniyar gizo a Amurka yace dan ruwa ko kuma dubban mutane daga sassan kasar daban-daban suna karban horarwa ko umarni daga wannan kungiya ta ISIL da zumman kaiwa kasar ta Amurka hari. Amurka da Saudi Arabia sun bayyana cewa za su dage harin da suke kaiwa ta sama ga ƴan kungiyar Houthi a Yemen domin a samar da ayyukan jin kai har na tsawon kwanaki 5 daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki.
To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe 8 in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri Julie Lessas Gresham ta hada mana sauti da engineer mu Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.